sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Niger. Sai VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Litinin 9 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
Shugaba Trump ya buƙaci a cin matsaya tsakaninsa da 'yan jam'iyyar Democrat a kan shirin daka. Gwamnatin Amurka ta dakatar da ba da takardar izinin shigowa na Amurka a ƙasar Turkiyya. Musulmi 'yan ƙabilar Rohingya su aƙalla 12 ne suka mutu cikin ruwa a lokacin da kwale-kwalensu da ke shaƙe da mutane kife jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Niger ta fara wani rangadi a jihohin kasar a wani abin da masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin salon neman goyon baya a zaɓen ƙasa da ke gaba. Muna kuma da rahoto kan yunkurin faɗakar da al'umma kan ilimin 'ya'ya mata, wanda ɗaya daga cikin mahalarta ta bayyana yadda 'yarta ta ci ribar ilimi.
Yanzu a magana da nake mu ita ce mace ta farko cikin ƙasar Niger wadda ke tuka jirgi, inda sojawan nan suke tare da 'yan Boko Haram wurin yaƙi tana can tare da su.
Yusuf Harandi kuma zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda yau ma zai ɗora inda suka tsaya da abokin wato bakon nasa kan ilimin yaƙi da jahilci a jihar Kaduna. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuma masu saurare kuke aikowa ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu saurare, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa muddin za a cimma yarjejeniya tsakaninsa da 'yan jam'iyyar Democrat na ƙyale bakin haure matasa da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna yara su ci gaba da zama ƙasar, to tilas ne ya yi garan bawul ga tsarin ba da katin green card, kuma ya ɗauki ƙarin ma'aikatan shige da fice su 10,000 da kuma gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico. A cikin watan jiya ne Trump ya bayyana kawo ƙarshen shirin nan da ya baiwa wasu yara da aka shigo da su Amurka damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasar, wato daka, shirin da aka samar lokacin mulkin shugaba Barack Obama da ya kare yaran nan da aka shigo da su Amurka ba ta hanyar da ta dace ba. Waɗannan bayanai suna ƙunshe ne a cikin wasiƙar da Mr. Trump ya aikewa shugabannin majalisun a jiya Lahadi. Cikin wasu manufofin shirin shige da fice na gwamnatin sun haɗa har da faɗa hukuncin wasu ayyukan asha da za su haɗa da baiwa mutum damar shigowa Amurka, ciki ko har da zamowa wata ɗan ƙungiya, da cin zarafin mata da cin zarafin yara ƙanana tuƙi cikin maye. Waɗannan laifuka dai za su kasance cikin abubuwan da mutum zai aikata da zai sa iya mayar da shi ƙasarsu daga Amurka. Yau Litinin, Turkiyya ta yi kira ga Amurka da ta janye dakatar da ba da visa zuwa Amurka, matakin da ita Turkiyya ma ta ɗauka a zaman gayya jiya Lahadi. Kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin jakadancin na Amurka a jiya Lahadi ke cewa, sakamakon abubuwan da ke faruwa a ƙasar ya zame wajibi Amurka ta sake duba al'amuran ƙasar ta Turkiyya game da tsaron ofishin jakadancin Amurka da ma jami'anta da ke aiki a ofishin jakadancin da ke ƙasar Turkiyya. Sai dai sanarwar ba ta ba da cikakken bayanin abin da ya sa take sake nazarin ƙudurin Turkiyya na samar da tsaro da kuma tsawon lokacin da zai ɗauka kamin ta ci gaba da ba da visa ba. A cikin satin ta shige ne dai Turkiyya ta tsare Metin Topuz, wani ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka wanda yake ɗan asalin ƙasar ne na Turkiyya. Gwamnatin ƙasar ta tsare wannan ɗan taliki ne a kan zargin yana yawan tattaunawa da waɗanda ta yi zargin cewa suna sahun gaba waɗanda ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda da ba su yi nasara ba wajen ganin an kifar da gwamnatin na shugaba Recep Tayyip Erdogan a shekarar ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Musulmi 'yan ƙabilar Rohingya su aƙalla 12 ne suka mutu cikin ruwa a lokacin da kwale-kwalensu da ke shaƙe da mutane ya kife jiya Lahadi da dare a lokacin da suke tserewa daga Myanmar don neman mafaka a ƙasar Bangladesh. kwale-kwalen ya nutse a kogin Naf wanda ya raba kasar Myanmar da Bangladesh. Wani jami'in bakin iyaka na Bangladesh ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa gawarwaki 12 da sun haɗa da yara 10 da wata tsohuwa da kuma wani majalanci. Yayi hasashen cewa tunda kwale-kwalen ya kife a kusa da Myanmar ne, watakila wasu daga cikin fasinjojin sun iya yin sun yi ninkaya zuwa bakin gaba. Jami'ai ba su ba da adadin mutanen da ke cikin kwale-kwalen a lokacin da ya nutse ba, amma kuma a yawancin lokuta ana ɗiban mutane fiye da kima cikin irin wannan kwale-kwale. Daga watan Agusta zuwa yanzu fiye da musulmi 'yan kabilar Rohingya su rabin miliyan ɗaya ne suka gudu daga jihar Rakhine na Myanmar zuwa Bangladesh. Mazauna yankin Catalonia da ke yin adawa da kokarin gwamnatin yankin na ballewa daga kasar Spain ta yi gangami jiya Lahadi a birnin Barcelona. 'Yan sanda suka ce mutane 350 suka halarci wannan gangamin, yayin da waɗanda suka shirya shi suka ce mutane har 900 ne suka je. An yi wannan maci a cikin lumana kuma ba a samu wani rahoton tashin hankali ba. Ɗaya daga cikin 'yan zanga-zangar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa sun jima suna yin shiru akan wannan batu. A makon jiya, 'yan yankin Catalonia sun jefa kuri'ar ɓallewa daga ƙasar Spain da gagarumin rinjaye. A wannan kuri'ar raba gardamar da gwamnatin Spain ta ce haramtacciya ce. Kashi 90 cikin 100 na mutanen yankin sun amince da yankin ya ɓalle, sai dai kasa da kashi 50 cikin 100 na masu jefa kuri'a ne suka fita lokacin zaben. Na kuri'ar neman ra'ayin jama'a sun sha nuna cewa mafi yawan mutanen yankin Catalonia sun fi son su ci gaba da kasancewa cikin ƙasar Spain maimakon su balle su kafa ƙasar su.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da taron karawa juna sani da nufin tada tsimin al'umma kan batun ilmantar da 'ya'ya mata. Maryama Shipkau, darekta ce a sashen da ke kula da ilimin 'ya'ya mata a ofishin ministan ilimi, ta kuma bayyana yunkurin da ake yi na wayar da kan al'umma.
Yau mun shi shekara 10 muna neman matakan da zamu ɗauka mu ba yara 'yan mata dama su shiga a rubuta su lakon. Hayyasa gwamnati ya yi nazari ga ya kamata a hudu wata doka ta musamman wadda za ta kare yara 'yan mata wanda ke cikin makaranta. Wannan doka kamar abinda ake cema project an yi nazari a shekaru da suka shuɗe, to ba ta wuce ba don saboda malamanmu ba su yarda da wasu matakai ba da aka sa a ciki. To shi ne a yanzu waɗannan matakan shawara da shugabanninmu suka ba mu suka ce mu diba a hudda duka cikin wannan tsarin doka abinda ya saba ma addininmu. Kuma in aka hudda a maido ta wurin malamai su diba su gani wannan abin da ba su amince da shi ba.
Wasu mata da suka halarci haduwar sun ba da misalai kan muhimmancin ilimin iya mace.
Hadija Ibra ni madangin lakwalci na yi da taya kenan. Ni yanzu gidanmu ni dai laka ne karatu kuma ba su ba dan ana so ba da karfi ma wata rana ana hana ni ma zuwa nake taya kenan. Ko daukar lesson zan yi sai na boye dan ka in yi karatu, ana ganin kamar karatun kafirai ne. Ko a zamanin mu ma lakwalkin ba kake da kai ranka ba, an aka zo gari sai kirkin lakwal da dauki dan sarki da karfi da dan gidan malami ne da limanci kenan. Mu da diyan mai gari da diyan alkalai su ne ake duka a rubuta kamar a dole ne kuwa. To kenan haka nan akan ba a sokin dai muka samu muka yi kuma muka ci amfaninta gaskiya alhamdulillah.
Ya sahiya wanda ni maraɗi nake, akwai yarinya ta guda ta ce mana elevator pilot matuƙe jirgi na ce to in kin gani kina so kina iya karatun ya ce Allah taimake ki. Ta je Maroc ta yi shekara 2, America shekara 2, aka kai ta Africa District ta yi shekara 1. Yanzu a magana da nake mu ita ce mace ta farko cikin ƙasar Niger
wanda ke tuka jirgi inda sojawan nan suke suna tare da ƴan Boko Haram wurin yaƙi tana can tare da su daga Amerika ba Amerika ya biyo ta kuma tukin jirgi ne kuma mekanisiyan ne majaran kuma sojin ya zo nan aka daura musu army
koda addinin Islama yayi bayani kan haƙƙi ne mace ta nemi ilimi kamar yadda Malam Ahmad Sheikh Yusuf yayi bayani
a talabul ilmi kuma faridatun ala kulli muslim wa muslima neman ilimi farilla ne akan danin ya mace har yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku tahiya birnin sin ku je ku nemo ilimin ci gaba na ƙasa na kimiya da sana'a babu wallahi a cikin sa ya mace wato taimakon ta nema aka yi kuma aka bata haƙinta kuma aka sa ta tafarki wanda za ta kare kanta da mutunci
Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
A Najeriya kuma mata sun bayyana rashin ilimin a matsayin abin da ke hana su cin moriyar demokradiyya bayan kuri'unsu sun yi tasiri a zaɓe. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji yayin wani taron tada tsumin ƙungiyoyin mata Christina Kusin ta ce lokaci yayi da za su kwaci 'yancinsu.
Yawancin lokaci ba a tuna da mu. Domin me zan ce idan an zo zabe aka ce mu ba su zabe mun da bamu yi makaranta nan ba ana ce za a turo mana taki gida kamun lokacin damuna ya zo mu ba za mu ga takin ba ana magana kuma cewa in aiki ya zo za a tuna da ƴaƴanmu muna iyakan kokari mun da wa'ansu mu da bamu yi nisa muka yi makaranta ba muna kokari mu ilmantar da ƴaƴanmu ko gobe za su samu su zo su jiyo baya su duba gida bayan mun ba da zaben nan in aka tafi ba za mu ji ma an kira ko mutum daya in an kira mutum daya ma a cikin yaron wani ba lalle sanyi da mu duka ba in aka samu mutum daya a cikin ƴaƴanmu mu na kasan nan aka kira wata aka ce ga aiki an ba ma danki aiki wata kila gobe ita za ta zo ta same mu muna da su woman leader da suke kiran mu kowane lokaci in an fara sa kira woman leader su ne suke zuwa a ba su wannan alƙawarin bayan muka yi ba ma gani domin ko an an yi din ma yana sai a waje ne ba mu san ko ƴaƴanmu da suke waje suna kamawa ba sa kaiwa gida mu ba mu sani ba amma muna roƙon gwamnati ta tuna da mu a cikin kauyuka muna nan muna fama ba hanya ba ruwa duk kuma in sun zo neman zaben mu maganan hanya da ruwa ana samu ana gya mana a zuciya so in bayan sun zo sun yi haka muka zo muka bada zabe sai a tafiya manta da mu hanyoyin mu suna nan ba kyan gani
ta yaya zaki wayar wa mata kai cewa kafin lokacin zaben nan za ku kama hannun su waɗannan shugabanni cewa abinda suka yi muku alƙawarin nan sai sun cika
za mu yi kokari ne mu duba duk bakin wanda zai zo da sunan yana neman zaben mu mu dai ya gaya mana bayan mun idar da wannan me zai mana ina gan kamun mu bashi zabe sai ya yi mana alƙawarin ababen da zai mana kuma sai mun sani tabbace cewa in muka samu mu dai zamu san wanda zamu sa shi a gaba ya kai mu gun wanda ya ka mana wannan mutum da zamu bashi zabe domin a samu a yi da mu a kauye domin in ba mu yi haka ba mu suka yi bayan sun gama da mu suna tafiya ba sa zuwa juye baya su dube mu amma mu dai kan muna son kafin mu bada zabe yanzu sai ka mana alƙawarin ababen da zaka yi kuma ka sa hannu domin gobe muka baka zabe mun baya zamu gan hannuka zamu fitar da takardar nan sai mun bi ka inda kake don kaga abin da da ka riga ka sa hannu zaka yi mana kuma sai ka idar mana da shi
to wani lokaci akan baku zannuwa da gishiri da magi da sauransu don ku yi zabe
to ƴan wana mata ni roko zan yi ga ƴan wana mata lokaci ta riga ta wuce yanzu na maganan gishiri da magi da zani mun fi karfin wannan abin da za a yi in an ba mu aiki kafin ka tura kafin ka bani kifi ka san ka koya min inda zan kama kifin ba wai ka bani kifi in ci yanzu gobe kuma ba abun yi ba ka gani idan ka bani na bada zabe na ka rike gishirinka ka rike zaninka idan lokaci ya kai ka taimaka wa ƴaƴanmu suka yi gaba za su ka mana wannan gishirin da ka damu zaka ba mu ci mu kade zaka extend su ma su taimaka ma sauran ƴan wasu suke baya bari na roƙonku dan Allah gwamnati duk wanda zai zo kusa a rike gishiri da magin nan da zanin nan a zo a yi mana ta gaske a nuna mana ba action
da domin zamanin mana yanzu ruwa da ba rike biro ba ai kungobi amma ba ya maya mata
Christina Kusin a hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji sai kuma harkokin siyasa inda jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Niger ta fara shirye-shiryen zagayen jihohin kasar da nufin ta da magoya bayanta daga barci a wani matakin ƙara jan ɗamara domin tunkarar zaɓukan shekara ta 2021, yayin da 'yan adawa ke cewa talakawa sun dawo daga rakiyar gwamnati mai ci. Wakilinmu Sulaiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Kwamitin ƙolin jam'iyyar ta PNDS tarayya ne ya umarci ɗaukacin rassan jam'iyyar da ke jihohi daban-daban su hamzarta tayar da magoya bayansu daga barci kafin zuwan wata tawagar da aka ɗora wa nauyin zagayen yankunan ƙasar da nufin isar da wasu saƙonni. Dalili kenan da reshen Yamai ya gudanar da wani taron gaugawa. Alhaji Sama'ila Hatimu shi ne shugaban reshen PNDS tarayya a nan Yamai.
Tafiya da za a yi saƙo zuwa saƙo, lungu zuwa lungu, susa kasiyon zuwa susa kasiyon, district zuwa district, za a je a yi bita a tattauna da militan a kwatanta wa mutane yadda tahiyar ƙasa take. Are yayi da 'yan adawa suke nan suna kulla sheri dare da rana a wannan tahiya ta wannan gwamnati, a wayin mutane kai a gaya musu cewar abubuwan da suka faɗi duka ƙarya ce, suna nan suna kulle-kulle, suna tsammani ta fannin wannan kulle-kulle za su kada iko.
Sake samun yardar talakawa a zaben gama gari na shekarar 2021 da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da ake hasashen shiryawa watakila a shekarar 2018 ko 2019 shine abinda jam'iyyar PNDS ke hange. A wani lokacin da 'yan adawa ke cewa farin jinin jam'iyyar mai mulki ya matuƙar ragu a wurin 'yan Nijar. Sai dai shugaban matasa a jihar Yamai Adamu Manzo na jaddadawa kwamitin kolin jam'iyyar cewa
duk zaɓe da aka yi a ƙasar nan matasan jam'iyyar PNDS tarayya sun kasance a sahun gaba wajen kokowa ta yin yaƙin neman zaɓe don a tattaro ma jam'iyya mafi yawan ƙuri'u a cikin ƙasar, kuma matasa za su ci gaba da yin wannan aikin na neman ma jam'iyya magoya baya wa kuma ta samu ƙuri'u isasshe wa'anda za su fata dama ta ci gaba da mulkin ƙasa.
Domin cimma wannan guri, shugaban PNDS tarayya na jiha baki ɗaya Karijo Muhammadu ya ja hankulan ɗaukacin magoya bayan jam'iyyar maza da mata su yi tsayin daka don mamaye birnin Yamai, saboda a cewarsa birnin da ke matsayin hedkwatar mulki ta ƙasa mazaɓa ce da ke da muhimmanci a wurin jam'iyya mai mulki. A ra'ayin Grema Isaka na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa,
inda su sun tabbata da Yamai ta sai su to mu meeting guda mu gani wannan kowa shaida kasa, an kuma sun isa kwa hudu mutanen shi a gani su meeting mi meeting inda an ga Yamai wa da ita a nan.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haka yake, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 11:18 na asuba. Ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, idan har ba ku manta ba, a shirye-shiryenmu da suka gabata, mun juya akalar shirin zuwa jihar Kaduna, inda muke bibiyar tsarin hukumar kula da ilimin manya a jihar. Comrade Shehu Muhammad shine shugaban kungiyar kwadugo reshen jihar Kaduna, kana kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a turance. A yau ma za mu ɗaura daga inda muka dakata cikin bayanan ire-iren ayyuka da hukumar tasa take gudanarwa wajen ganin an gudu tare don a tsira tare tsakanin su da al'ummar jihar Kaduna.
Akwai akwai wanda suke basu je primary ba, su ma sun fara suna primary yanzu, suna koyon karatun da yanda sai rubutun da kuma lissafi da su da harfin Bature da sauransu, su kuma suna nan suna yi. Ina jin nan da ɗan makonni makalila ma wa'annan za su kammala da kuma su dawo su ci gaba da secondary ɗinsu. Da su da masu tuka kekena pep duka an haɗa su aka kawo musu wannan program. Sannan shi kuma na tudun na fara shi ma yawanci ƴan kasuwa ne, aka same su aka muka zauna da ƙungiyoyinsu muka ba su hasken cewa ya kamata yanda zamani yake canzawa. Za a zo wani lokaci wanda yake hatta kasuwancin ma idan baka da wani shaida na wani ilimi za ta fa baka. So kuma suka karɓi wannan abun ɗin, su ma sun zo sun shiga. Muna nan center ɗin yana nan, an kai ga cewa da su da mata da suka abun nan center sun mafi ƙarfin azuzuwan da muka buɗe.
Waɗannan azuzuwa sababbi da ka faɗa iri-iri, akan biya kuɗi ne a yi rijista kamar yadda aka san ana yi kamar za a shiga secondary?
Wato abin da yake na ban sha'awa game da wannan program ɗin shine ba wani abu da zaka biya domin ka amfana da wannan program ɗin. Amma banda halin da aka samu kanmu a ciki, hatta pensirin da zaka rubuta da shi da littafin da zaka rubuta da shi gwamnati take badawa. Kai dai abin da ake bukata shine a ilmantar da al'umma. Tunanin zaka register ko zaka sai littafi ko wannan duk an kawo maka da wannan, zo kawai ka samu ilimin. So zaka ga zuwa ne kawai ba maganar register, ba maganar sai littafi ko pensir da sauransu, ba maganar biya za ku biya malami da sauransu duka babu wannan.
Akwai wani bayani da kai a zuciyar cewa su malaman da suke koyar da ajin manyan nan, wato in an yi wani zangon karatu akan cire su a dauki sababbi, me kake nufi?
Wato ka san shi wannan zango na farko da na gaya maka na koyon karatu da rubutu da kuma lissafi wata shi da yake da shi. Kamar yanzu a karamar hukumar Kaduna North kaga akwai unguwanni da yawa, unguwar Rimi, Malali, da unguwar Shanu da sauransu. So azuzuwan nan ba saboda yawan unguwannin da kuma bukatun da ake da shi na azuzuwan ba su kai yawan da za su zagaye unguwannin na kowane lokaci ya zama cewa ana yin su ba. So idan aka samu ɗalibai aka yaye ɗalibai kamar 200 a nan unguwan a cikin wannan shekaran, to ajin idan ba da bukatun da yawa ba sai a dauke shi kuma sai ya sace koma wani unguwa daban. So idan ka je wannan unguwan malaman da suke nan ba za su iya koma wannan unguwan ba. So dole sai ka sake tantancewa, ka sake ɗiban wasu malaman wanda za su iya aikin ka ba su daman su kuma su gudanar. A minimum standard da ake da shi a benchmark na ƙasa akan malaman, ana bukatan wanda yake da NCE shine wanda yake ya cancanta ya koyar a cikin wayannan azuzuwa. Kuma benchmark din na ƙasa gaba ɗaya ma ya sa albashin su kusan daidai ne da albashin da ake biyan malaman, daidai ne albashin da ake biyan ma'aikatan gwamnati. Domin lokacin da ake biyan karancin albashi na 7,500 su ma abinda suka samu su 7,500 haka ake biyan malaman da suke koyarwa a wannan azuzuwa na yaƙi da jahilci.
Su ma'aikata ne na wucin gadi su wannan malaman kenan.
Kwarai da gaske ma'aikata ne na wucin gadi, domin idan suka gama wannan wata shida in dai ba an sake samun akwai buƙatar a sake ɗiban wayansu mutane a wajen ba, su an gama da su kenan za a sake ɗiban wayansu a na wannan unguwa. Amma idan ko da za a sake ajin zai zauna a wannan unguwa, to bayan wata shida nan domin wasu ɗalibai ne za su sake zuwa sai an sake tantance malaman nan. Idan wa'inda suka yi sun yi abin da ya kamata shikenan za sun tsallake tantancen da ake musu, shikenan za a basu su ci gaba da koyarwa. Idan kuma an samu aka san haka, to za a samu sababbi wanda yake za su ci gaba da koyar da program na adult education.
Shi ilimi da ake baiwa malamai wato wanda suke tuki a wuraren sana'o'in su direbobi da kuma wanda za a ba 'yan kasuwan nan, su kuma daga ina ake neman malaman su?
Yawanci malaman da suke kula da wa'annan ainihin ma'aikatan wannan hukuma ne da yake ba su da yawan da za su koyar a kowane aji da yake da shi na Palo Santa Sana. An sa su ne sai aka sirka su da malaman part-time ɗin nan wanda ke wancin suna da NCE. So idan ka je yanzu kamar wannan Tudubu na fada nake gaya maka, za ka ga saboda yawan mutanen da suke zuwa wani ajin za ka ga kusan mutum 100 mata, saboda mata wanda suke fita suna nuna sha'awan ganin cewa sun yaƙi jahilci da sauransu. Za ka ga malaman da ake da bukata su koyar ɗin ma'aikatan ba ta da yawan wannan malaman. So dole wayansu suna nan sai kuma ɗibo wayansu daga wajen da za su koyar da part-time ɗin su haɗa hannu da ƙarfi da su, to da a samu a ba da wannan ilimin da ya kamata.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar ƙwadugo reshen jihar Kaduna kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci a jihar Kaduna. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Grisham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai kokari.
To a gaida Harande, sai kuma Jummai Ali da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar email.
Za mu fara ne da ra'ayi ta haɗin gwiwa da muka samu daga wajen Hajiya Gambo Mammangusau Zaria da kuma Hajiya Talatu Ba'ara Yardu. Suka ce don Allah ku ba mu dama domin mu yi kira ga 'yan uwanmu matan ƙasar Liberia da za su gudanar da zaben shugaban ƙasarsu. To 'yan uwanmu matan ƙasar Liberia, muna roƙonku da ku yi amfani da ƙuri'unku wajen zaben ɗan takara na gari. Daga ƙarshe muke roƙon mai duka da ya zaɓa muku shugaban da ke da buƙatunku a zuciyarsa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku miƙa min kira na zuwa ga shugabannin ƙungiyar Kiristoci ta Kan da su daina mai da harkokin siyasa na addini, domin an kafa wannan ƙungiya ce da nufin ilmantarwa da wa'azantarwa mabiya addinin Kirista. Kowa ya gyara ya sani, kuma kowa ya ɓata ya sani. Wannan ra'ayi ya fito ne daga wajen Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai kuma ra'ayin Fatima da Aishatu da kuma Ibrahim Musa Wada daga can Barikin Ladi a jihar Plateau. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ta faru ta ƙare wai an yi wa mai dami ɗaya sata. Ci gaba da gurfanar da wasu mutane masu alaƙa da 'yan ƙungiyar Boko Haram a gaban kotu, wallahi hakan ya yi daidai.
To Jummai Ali da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar email. Kafin mu ƙarƙare ga ladan da tashin muhimman kanin labarai.
Ofishin kula da ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Congo Kinshasa da rundunar sojojin ƙasar sun faɗa cikin wata sanarwa cewa 'yan tsagira na Uganda sun kai farmaki akan wani sansanin sojan Congo Kinshasa. So kashe wani sojan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗaya da raunata wasu 12. Kakakin rundunar sojan ƙwadago Mark Haguzuki ya ce ya imani wata ƙungiyar kishin Islama ta Uganda mai suna Allied Democratic Force ko kuma ADF a takaice ita ce ta kai wannan harin, kuma ita ce ke da alhakin wasu faɗace-faɗacen da ake gwabzawa a yankin cikin 'yan kwanakin nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa muddin za a cimma yarjejeniya tsakaninsa da 'yan jam'iyyar Democrat na ƙyale bakin haurai matasa da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna yara su ci gaba da zama ƙasar, to tilas ne a yi garan bawul ga tsarin ba da katin green card, kuma ya ɗauki ƙarin ma'aikatan shige da fice har su 10,000 da kuma gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Yau Litinin, Turkiyya ta yi kira ga Amurka da ta janye dakatar da ba da visa zuwa Amurka, matakin da ita ma Turkiyyan ta ɗauka a zaman gayya jiya Lahadi, kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin jakadancin na Amurka a jiya Lahadi ke cewa sakamakon abubuwa da ke faruwa a ƙasar.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirin namu da dukkan rahotanni da muka gabata har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya samun ƙarin bayani kan abin da muke so mu ji ra'ayoyinku a kai kullum a shafinmu na intanet da kuma Facebook. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Julie Gresham da injiniya Madan Crofton Alheri ke muku fata alheri, sai a dakaci shirin yau da gobe.